بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا لتشوشي لمكينا أبن دي شافي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم واتو ياقو قاد مزن الله صلى الله عليه وسلم يتي دا كافره أزامن سا أتنبا من غزوة بدر واتو ياقين بدر واندشين ببن ياكي نفرقو واند مزن الله صلى الله عليه وسلم kuma shine yaki babba da aka yi daga cikin tarihin yakin wato ainihin musulunci ko yakin da manzo Allah ta sa da kafirai wanda babu yakin da ya kai shi girma. Sannan mun yakin a Uhud, gazawatul Uhud, sannan kuma na uku shine gazawatul Ahzab. To a yau za mu yi bayani akan abin da ya shafi gazawatul Bani Qurayza, wato yakin Banu Qurayza wanda shi kaman cikato ne na yakin Ahzab. Banu Qurayza Yahudawa ne wanda suke kusa da garin Madina, wanda a lokacin da kafin a yi yakin Ahzab manzo Allah ta sama ya dau alƙawari da su ba za su taimaki kafirai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba za su ba da kofa ta ɓangaren su a shiga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina a yaƙe shi ba. To amma kamar yadda muka yi bayani a wajen yaƙin Ahzab, shi ne sun saba wannan alƙawarin, sun ba da dama an shigo wa musulmi ta wurinsu. To wannan warware alƙawari ne, tunda sun warware ko sun cancanci a yaƙe su. To a lokacin da aka gama gazawatul Ahzab aka dawo gida, wanda shine yakin wato ainihin taron dangi, wanda Quraysh da Qatafanawa da kabilun da suka bi su suka yi taron dangi don su zo su tumbuke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi daga garin Madina, wanda inda sun yi nasara a yanda suke so da musulunci ya zama tarihi. To amma Ubangiji ta'ala ya alƙawarin zai ɗaukaka wannan addinin koda a ce kafirai ba sa so. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dini al haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Allah ta'ala shi ya aiko manzo Allah ta sama da shari'a da addini na gaskiya don ya daukaka shi akan sauran addinai gaba daya koda mushrikai ba sa so. To duk da ba sa so dai musulunci aka yi dinga sama. Kuma lokacin da suka kure karfin su na yakin taron dangin da suka yi wanda ba su ci nasara ba, Allah ta'ala ya taimaki manzo Allah ta sama da mala'iku da iska suka fatattake su. Daga lokacin manzo Allah ta sama yake cewa al'ana naqzuhum wa la yaqzuna, yanzu kan sai dai mu neme su mu yaƙe su, amma su ba za su zo wurin mu su yaƙe mu ba. Kuma har manzo Allah ta sama ya bar duniya ba a kawo musu hari a Madina ba, sai dai musulmi su je su yaƙe su. To da aka gama wannan yaƙin, bayan manzo Allah ta sama ya koma da shi da sahabbansa sun dawo garin Madina, bayan wata guda da aka ɗauka ana gurza wannan yaƙin, domin wata guda aka yi mutanen Madina musulmi da manzo Allah ta sama suna ta cikin garin Madina suna bayan wannan gololo ɗin, ko suna fuskantar gololo, su kuma kafirai suna bayan gololon suna fuskantar Madina. Wannan wata guda aka yi ana tabka wannan yakin kafin Ubangiji ta'ala ya kawo ƙarshen sa. Akwai wahala, akwai gajiya, akwai rauni, akwai juyayi na wasu waɗanda aka rasa a wannan yakin. To kafin a ce a fita yakin Banu Qurayza, Sa'd bin Mu'az an ji masa rauni a gazawatul Ahzab, sai roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce Allahumma la tumidni hatta tuqirra aini fi Bani Qurayza, ya Allah kar ka ɗauki raina sai ka nuna mini abinda zai faranta mini rai dangane da abun da ya shafi Banu Qurayza, wato irin hukuncin da za a musu saboda saba alƙawari da suka yi, saboda akwai wato ƙulla ƴan uwantaka tsakanin sa da su da abokantaka. To shikenan ko ana dawowa din, sai ba manzara kuma ya ajiye makamin sa, ya ajiye sulken yaƙi, sahabbai sun ajiye, sai ga mala'ika Jibrilu yace wa manzara ta sama, a waqad wa ba'ta silaha fa innal mala'ikata lam taba ajnihatahum. Ya rasulullahi, ka ajiye makami ne, ai yaƙi bai kare ba, suka mala'iku ba su ajiye makaman su ba, saboda haka famhab wa mamma aka ila bani Qurayza, ka zabura da kai da wanda suke tare da kai, ku tafi Banu Qurayza. Mala'ika Jibrilu yace ba ci ta zama ba a tafi Banu Qurayza, aje a yaƙe su, su ma a gama da su. Yace to ni kam na kama hanya, ya dauki jama'an mala'iku ya tafi, yace na yi gaba, zan je in girgiza su na tsorata su, domin su mala'iku galibi in sun je wajen yaƙi ba suna yaƙin ba ne, suna tsorita kafurai ne, sai musulmi su ci galba a kansu, kamar yadda ya faru a yaƙin Hunain da yaƙin Ahzab da kuma shi wannan tsoritarwa ne. Amma a yaƙin Badar ne mala'iku suka yi yaƙi, suka sassari kafirai, suka kama suna miƙa musulmi, sai dai su musulmi ba sa ganin su, amma su yaƙin da kansu a yaƙin Badar. Amma in ba nan ba, duk inda za a ba da tarihin mala'ika, mala'iku sun je yaƙi, to suna tsorita ainihin kafirai ne. To shi ko abokin faɗanka, idan tsoro riga ya shige shi, shikenan ka karya lagonsa, daga nan za ka ci galba a kansa. Shikenan mala'ika Jibrilu ya yi gaba da shi da rundunansa na mala'iku, sai manzo Allah ta sama ya sa mai shela ya yi shela, wato ya sanar da sahabbai, ya gaya musu, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al'asra illa bi bani Qurayza. Duk wanda ya kasance mai jin maganar manzala ta sama, mai yi wa manzala ta sama biyayya, kada ya yi sallar la'asar sai a Banu Qurayza, wato sai ya shiga wannan garin nasu. Shikenan bayan azhar ne, daga nan aka kama kikkintsawa ana tafiya. Gagaziyan da ake da shi na yaƙin Ahzab bai sauka ba, da rauni ba a warke ba, haka aka kama tafiya kawai. Shikenan aka kama tafiya. Wato irin wannan jarrabawan, Ubangiji Ta'ala yana jarraban sahabbai da irin wannan, kuma suna cin jarrabawan. Lokacin da aka gama yaƙin Ahzab da raunuka, abinnan yaƙin Uhud da raunuka da komai, Ubangiji Ta'ala ya umarci manzon Allah ya tafi da sahabbansa su je yaƙin Hamra'ul Asad. Kafirai sun juyo, wanda ake ce masa yaƙin Badar ƙarami. Aka ce to maza-maza da raunukan da komai ku tafi, in kuna jin raɗaɗi su ma suna ji ku tafi. Haka aka dinga fita, kuma aka je aka yi nasara a can, kamar yadda na ba da kissan a can baya. To haka nan nan ma aka ce kowa ya kama hanya a tafi Banu Qurayza. Shikenan aka kama hanya, aka sabon manzala ta sama suka yi masa biyayya. Shi yasa aka ce man kana sami'an muti'an, wanda ya zama yana jin maganar manzala sama yana bi, to kada ya salla a ko'ina ta la'asar sai a Banu Qurayza, wato ya yi maza-maza la'asar ta masa a Banu Qurayza. A je a tafi wato ainihin wannan yaƙin, umarni na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Banu Qurayza za a gama da su, su ma domin a samu aminci a ainihin garin Madina, a inda musulmi suke. Shikenan suka kama tafiya arsalan, wato jama'a suke tafiya. In wa'annan suka kimtsa, suka yi group, suka fita, sai wa'annan su saki kimtsa, sai su fita. Tunda labarin ya zo ne dominsa, kuma yanzu ake son a fita. Kaga ba maganan a haɗu lokaci guda a tafi. Manzon Allah ya kama tafiya, wayannan su tafi su riske shi, wayannan su tafi su riske shi. Shikenan ana cikin tafiya, sai la'asar ta musu ba su je Banu Qurayza ba. Shikenan sai suka samu saɓanin fahimta, menene manzon Allah ta sama yake nufi da cewa kada ku yi sallar la'asar sai a Banu Qurayza. Wasu suka ce maganan nan a zahirin ta take, ko da lokaci zai fita kar ka yadda kai sallah a hanya sai ka je Banu Qurayza. Kuma haka suka yi, ba su yi sallan la'asar ba sai a Banu Qurayza. Wani ma rana ta faɗi masa, wani har lokacin sallan isha tukunne ya isa Banu Qurayza, kuma a lokacin la'asar saboda bin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wasu kuma suka ce a'a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine mu yi gaggawa mu je Banu Qurayza, mu yi gaggawa mu je Banu Qurayza, kada la'asar ta mana ba mu je Banu Qurayza ba, amma in la'asar ta riske ka a hanya ko baka samu ka je ba sai kai sallah. Ba yana nufin cewa ko da lokaci zai fita ba, suka ce su haka ne fahimtar su, sai suka tsaya a hanya suka yi sallar la'asar suka kama tafiyansu. Shikenan da aka ba manzo sama labarin ga abinda sahabbansa suka yi sun kasu kashi biyu a bisa fahimtar hadisinsa. Wannan sun fahimci sai an je ko da lokaci zai wuce, wannan kuma suna fahimtar a sauri dai ake son a yi, amma lokaci zai shige ba za a tsaya, wato za a iya tsayawa a yi sallah. Manzo sama bai aibanta kowa ba, walan yu'annif wahidatan min al-ta'ifatin, bai ce kai da kai sallah kai laifi ba ko kai da ka bari ka je Banu Qurayza kai laifi ba, saboda kowanne su ya ijtihadi ne. Wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu, wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da mai lada ɗaya, kuma an gafarta masa kuskuren nasa. Man ijtahada wa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid, hadisi ne na mazala sassama. Saboda haka kenan dukkaninsu suna da lada, kuma an in ma ne ya kuskure an yafe masa. Saboda haka manzo sama bai aibanta kowa ba. To amma ko a fahimtan ku wa ya fi fahimtan hadisin? Wanda suka yi sallah, wanda suka yi sallah a hanya su suka fi fahimtan hadisi, amma wa'ancan su suka ɗau zahirin hadisi ko? Ai ba za ka aibanta su ba, tunda zahirin maganan man kana samihan mudiyan fala yusalli yanna al-asr illa Banu Qurayza, duk wanda yake jin magana yake bi, wato yake jin magana maza sama kuma yake bi, kar yayi sallar la'asar sai a Banu Qurayza. Dalali ne ka kadan ne mai zaka fahimta? Ba za ka yi ko da lokaci zai shige, ko da lokaci zai shige a Banu Qurayza za ka yi mai, za ka yi sallar la'asar, shi yasa suka bari. Amma wanda ya fahimci cewa sauri ake son a yi, shi bai samu ya fita da wuri ba, ko ya samu dan tangarda a hanya sai ga rana za ta faɗi sallar la'asar, to shi ya fi fahimtan hadisin. Dan abin da ya kamata kenan a yi ko? Saboda lokacin sallah yana da muhimmanci, ba za ka bari lokacin sallah wuce ba ka yi ba. Manzo Allah sama ma inda kana tare da shi bare ce a'a kar kai kar mu yi sallah sai bayan lokacin ta ya wuce ba. To irin wannan yana faruwa a lokacin aikin haji, idan an zo za a ɗau mutane daga Arfa, shi manzo Allah sallama bai yi sallar magariba ba da isha sai a Muzdalifa a ranar Arfa. To kai ma kai kamata kai sunna ce ta manzo Allah sallama, ka kama hanya daga Arfa kana tafiya sai ka je Muzdalifa za ka yi sallar magariba da isha. Ko da ko lokacin magariban zai shige, za a shiga isha, ko da lokacin isha din zai nausa ya zurfi, za ka yi haka. To sai ake samun matsala daga baya-baya, dacin zamani maza sama da sahabbai da magabata kowa tafiyan kansa yake yi, za ka kama hanya da kafa ko da abun hawa, wani za ka iya isa Muzdalifa kila karfe goma dare ko karfe sha ɗaya dare, kafin sha biyu za ka isa ko da da kafa ne. Daga baya sai ga wani sai in an zo an ɗauke ka. To zuwa ɗauke ka nan ana iya samun matsala, ko bayan an ɗauke ka za ka iya samun gosiyo. To sai zamana a yanzu kafin a je Muzdalifa galibi dare yana yi sosai, amma a yanzu an gyara, zan mai da mu ɗan baya kaɗan kafin a buɗe hanyoyi, kafin a yi tsarin nizamu taraddudiya cewa kowane ɓangare ko ce ƙasa ko ƙasashe su Afirka da sauransu da Laraba kowanne ga hanyarsu ga inda za su bi, mota tana iya gudu ta je ta dawo, sai dai an karanta motocin don kar a haddasa gosulo. Wannan galibi za ka samu zuwa sha ɗayan dare an gama ɗiban mutane, amma a baya can akwai lokacin da in an hau mota aka shiga wani gosulo sai an kai ƙarfe ukun dare kafin a isa Muzdalifa. To idan sha biyun dare wuce maka ka nausa can ukun dare, ka ga isha ɗin ma ta shiga mai, ta shiga lalurinta da magariba duka. To za ka tsaya a hanya ka yi magariba da isha ko sai ka je Muzdalifa? Wani suka ce sai ka ƙarisa ne Muzdalifa ɗin ko da ƙarfe huɗu asuba ne. Wani suka ce a ka tsaya ka yi sallah ne a hanya, ka tsaya ka yi sallah a hanya. So kaga duk wanda mutum ya yi ba za ka aibanta shi ba, in dai lokaci ya ga zai shige masa. Amma dai kar ka bari asuba kuma ta yi ba tare da ka yi ne sallan azhar da abinda magariba da isha ba. To shi ne lokacin isha yake fita muhtari shine bayan sha biyun dare, saboda manzo Allah ta sawa taran kamar inda Aisha take cewa jinkirta sallan isha hatta zahaba ammatul layl, har mafi yawan dare ya tafi shine nisfin layli ake nufi saboda wasu hadisan suna fassara wannan har rubin dare ya wuce kaga in 12 ta wuce an shiga laluran ta kenan amma kafin 12 duk ana cikin muhtarinta wannan ba matsala bane don ka jinkirta ta zuwa wannan lokacin ba komai to wanda za a kai shi Muzdalifa kafin 12 ya bari sai ya je can kafin ya sallar magariba da isha amma wanda 12 za ta wuce karfe 3 dare ko zuwa har 4 kana tsoron ma alfijir zai fito to kai sallah a hanya in laluran ta kama haka sannan sai ka kare samu Muzdalifa shine fahimtan dai daga wani bangare na sahabbai akan hadisin wato ainihin banu Qurayza ko yakin banu Qurayza amma duk wanda mutum ba za ka aibanta shi ka ce har karfe 1 sai karfe 2 za ka yi sallah a Muzdalifa saboda mai shi ya dauki zahirin maza sama bai yi sallan magariba da isha a Arfa ba bai yi a hanya ba tare da cewa Usama yana ce masa as-salatu ya Rasulullah lokacin sallah yana cewa as-salatu amamak sallah tana gabanka har sai da yazo Muzdalifa yi sallah mutai da zahirin wannan ya amfani da shi ba za ka aibanta shi akan abin da yayi ba amma in dai 12 yake karfe 1 zuwa karfe 2 to in dai za a samu daman a tsaya ayi sallan la'asar da la'asar din magariba da ishan kafin a je Muzdalifan shine yafi don manzala sa sama bai kaita takure zuwa wancan lokacin ba shikenan aka kama tafiya har aka je Banu Qurayza manzala sa sama ya sa Abdullah ibn Umm Maktum ya zama shine wato ainihin khalifan sa a Madina shine zai rike garin Madina ya ba Ali ibn Abi Talib tuta ya rike ta shine mai ainihin rike tutan yaki so an tafi ana tafiya har aka zo gari to kafin a zo garin mala'iku sun riga sun sa musu tsoro su Banu Qurayza duk gaba ɗaya sun tsori ta sun kasa fitowa daga garinsu sahabbai kuma sun zo sun kewaye garin gaba ɗayansa an kewaye shi su sahabbai ba su shiga ba su kuma Yahudawa nan sun kasa fitowa ga tsoro ya cika musu zuciya a haka nan aka dinga tsayuwa yau ne ba a shiga ba ba a fita ba su wannan ba su fito ba sahabbai kuma ba su shiga ba sanda aka yi kwana 25 a haka ka duba fa wancan yakin na Ghazwatul Ahzab na taron dangi wata guda ana kewayawa a bakin rami wannan kuma kwana 25 ana kewayawa a bakin garin an yi kuri wannan shi zai nuna maka irin me kokari da jihadin da sabon manzala su masu kai wannan shi zai nuna maka matsayin su wata biyu fa duk a cikin yaki ake ba dai an nemo abinci ba an bar iyalai ba magana neman kuɗi ko ne abu cikin yaƙi kawai ake da wahala da rashin bacci da tsoro da tashin hankali amma ne yanzu ya bushi iska wai ya rena wa sabon manzala Allah ta salama addininsu wai shine ya iya har zai iya zagin su ba su iya ba shi yake da imani kuma alhalin addinin ma bai fahimce shi ba kwata-kwata bai ma gane addinin ba amma zai rena musu ya zage su ba su iya ba wai shine ya iya kaga da za a gane mutum bai san abin da yake ko mutum ya zo ya kirkiro wani abu wai addini ne shi ne yake nuna son manzo Allah ta sanarwa wanda waɗannan sahabban ba su yi shi ba wanda suka ba da rayuwansu gaba ɗaya don kare addinin Allah da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum yana roɗan kansa kenan addinin ka bai zama irin na waɗannan mutane ba sai za ya zama kyakkyawan addini bai zai taɓa yiwuwa ba to ana nan akwai shugabansu Kabu bin Asad da ya ga wannan takunkumin ya yi tsawo sai ke shawartar su mutanen Banu Qurayza sai ke ce musu ni zan ba ku zaɓi ku ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai ku musulunta kun san addinin Muhammadu addini na gaskiya ku musulunta ku miƙa wuya bari ka ba ku ba ko kuma ku kashe ƴaƴanku da matanku da hannayenku sannan ku je ku kai farmaki ko ya kashe ku gaba ɗaya ko kuma ku kukuta ko kuma ku bar wannan gaba ɗaya ku je ku afka masa sai inda ta yi kawai yace ku zabi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan sai suka shiru ba su zabi komai ba shikenan yayi fushi da su yace ba taɓa samun wani lokacin da ba ku da wani kuzari da himma a duniya tun ran da aka haife ku kamar wannan ranar ba shikenan ya rabu da su to ana cikin haka suna da wani zaɓi na huɗu shine su je su ɗaga hannu su sallama su ce sun yi saranda akwai wannan shine su sauka akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutu ba su musulunta ba ko ba su tinkare shi da yaki ba shi wannan babu wannan zabi a cikin guda uku nan shikenan suna ta tunanin ya dasi sai sayyidina Ali da shi da Zubair bin Awam sai suka tinkari wannan gari za su je su shiga kawai ayi ta takare kawai sayyidina Ali ya kururuwa yace ya katibatal iman wallahi la azuqanna ma zaqa hamza aw la aftahanna hisnahu yace ya kuma yakan imani wallahi sai na dandani abunda hamza ya dandana a yakin uhud wato na mutuwa kenan akan addini da shahada ko kuma inje in bude wannan gari wato zai shiga ko dai na bude shi ko na mutu kawai na yi shahada amma ba za mu ci gaba da tsayuwa a haka ba to da suka ji ayi wannan karan fa ya tuma daga nan kawai sai suka yi saranda suka mika wuya sai suka kama fitowa kawai a kafin su kama fitowa sai suka tura dan aike sai suka yi tare jikin su ya sanyi sai suka tura dan aike suka ce da Allah sun yadda a aiko musu wani daga cikin yan uwansu wato a wanda suka kulla abokantaka da shi shine Abu Lubaba yazo da su shawara da shi duk abin da suka yanke shawara da yazo ya faɗa suka aika manzara su a dan wannan aikin kuma a ga'ida na yaki tunda dan aike ne ba za a taba shi ba shikenan sai aka turo shi yazo aka tura shi da aka tura Abu Lubaba sai suka ce masa ya Abu Lubaba yanzu mu sauka akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu je mu sallama mu mika wuya sai yanda manzala kuma yayi mana hukunci kana ganin hakan yayi sai ce yi ku ya kan din amma sai nuna da hannunsa sai haka a wuyansa ma'ana idan kun mika wuya za a yanka ku ne yayi haka to yana yin haka hankalinsa sai tashi domin wannan ha'inci ne a yaki sai a zaka je ka faɗi hukuncin da za a musu to daga nan sai ya fahimci ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jiran sai ya dawo ya kawo jawabi shi daga can kawai sai ya wuce Madina ya je ya ɗaure kansa a ginshiƙin masallaci na Madina ya ce wallahi ba mai kunce shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi babban laifi ya sa matarsa duk lokacin sallah ta zo ta kunce shi ya yi sallah sannan ta sake ɗaure shi a haka sai ne kwana shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji labarin abun da ya ce to da a ce ya zo nan sai ya nema masa gafaran Ubangiji ta'ala shikenan magana ta wuce amma tunda ya zaba wa kansa haka yanzu ina jiran hukuncin da Allah zai yi masa in Allah ya karɓi tubansa shikenan wato ya zama kamar su Ka'ab bin Malik lokacin da ba su je yakin Tabuk ba kwana hamsin aka musu takunkumi da shi da yan uwansa guda biyu ana jiran ayoyin alkurani su sauka ko Allah ya yi wahayin an karɓi tubansu kafin a ɗauke musu wannan takunkumi ba mai musu magana ba mai kula su matansu ma aka ce su ƙaurace musu to shi ma haka ta faru magana su ma ya ce a ƙyale shi sai Allah ya yi masa hukunci to kafin mu ƙarisa ƙissan dai wata nan sai aka yi manzara sama wahayi cewa an karɓi tubansa a ɗakin Ummu Salama Ummu Salama ta leƙo ta hau saman ɗakinta ta ce ya Abu Lubaba abshir faqad taba Allahu alayka ya Abu Lubaba albishirinka Allah ya karɓi tubanka Allah ya karɓi tubanka wasu sahabbai sai suka je sai suka ɗunguma suka tafi masallaci za su je su kunce shi to da suka zo duk wanda yake zai kunce sai ce wallahi ba mai kunce ni sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don dama ya rantsi da Allah yake ba zai kunce kansa ba ba wanda zai kunce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai sake shiga kasar wato garin Banu Qurayza ba kowa ya zo ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita sallar asuba yana wucewa sai ya ganshi sai tsaya ya kunce shi shikenan an ya sai masa an karbi tubansa so wannan kuskure ne wanda kuma babu wanda ya wuce ya yi shi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane amma suna yi sai Allah ya yafe musu lokacin da Ka'ab bin Abi Balta'ata kamar yadda zo hadisi ingantacce ya aikawa mutanen Makka sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zai je yaƙe su ai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai aka gaya masa ga abin da Ka'ab bin Hadi bin Abi Balta'ata afwan Hadi bin Abi Balta'ata yayi sai manzon Allah ya tura su sai na Ali da Miqdad su je su sami wata mata daidai wuri kaza kabu abin Haɗi bin Abubakar tata ya bata wato ainihin wani takarda za ta kai wa mutanen Madina mutanen Makka aje a karbo wannan takardan suka zo wannan wadin wannan kurin suka samu matan suka ce ina takardan da Haɗi ya baki sai tace a ita ba bata takarda ba suka buga sama da ƙasa tace sam ita ba ni takarda da aka bata sai suka juya za su tafi sai Sayyidina Ali yace kai manzala ta sama yace an bata takarda ta ya zai zama ko ba bata ba har sun juya sai suka dawo sai Sayyidina Ali yace mata la tukhrijanna alkitaba aw la tunzilanna siyaba wallahi ko ki fitar da wannan takardan ko miki tsira a wannan waje to da ta fahimci da gaskiya ake za mata tsirara shikenan sai ta kama kunci gashin kitsonta sai ta cire a cikin kitsonta aka ba su takardan suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dawowa suka aka buɗe takarda sai gashi daga Haɗi bin Abi Balta ta zuwa ga mutanen Makka yana gaya musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abu ba don sahabi ne yayin shi ba munafurci ne kuma hukuncin kisa ne ana karanta wannan sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ce ya Rasulullah da'ani adribu unuka hadha almunafiq kabar ne buge wuyan munafikin nan wato in kashe shi sai mazala ta suma yace a innahu kashahida badran wa ma yujrika la'alla allaha qad ittala ala ali badrin wa qala lahum if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wa qad ghafartu lakum yace ai yaji yakin badar ka manta ne wa yaji yakin badar wanda yaji yakin badar zai zama munafiki ne ai Allah ta'ala ya tsin kai a zukatan mutanen Badar yace ya gafarta musu duk abin da za su aikata ka duba matsayin sabon manzala ta sama fadi yace ya Rasulullah karka min gaggawa yace wallahi ban yi wannan abu don munafurci ba ban yi shi don nayi ridda bayan da ni musulmi ne ba ban yi wannan abu don ni akwai kafirci a zuciyana ba wallahi nayi ne saboda sahabban ka galibin su suna da yan uwa a Makka wanda suke tsare musu dukiyoyinsu da iyalansu ni kuma ba ni da shi akwai dukiyana da iyalina sai na yi haka domin su tsare min dukiyana da iyalina yace amma wallahi ban yi haka don munafurci ba ko ridda ba sai manzon Allah sai yace masa sadaqa kai gaskiya sai gashi aya ta sauka tana gaskanta Haɗi cewa ba munafiki bane ya allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kwanza kai imani kar ku riki makiyana da makiyanku masoya kaga sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu kuma da Haɗi baki shi zai fara shiga ya kwanda kai mali bai ce ya ayyuhal munafiquna ba da ya zama munafiki da wannan sai a ce ya ayyuhal munafiqun kaga ba a fada ba to wannan shine matsayin sabon manzala kuma zaka yi laifi take kuma an gafarta maka kuma tabbatar da cewa an gafarta maka din har ayar alqur'ani ta sauka a kanka akwai wanda yake da matsayi irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala riga ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayani da shi yasa ko da ka karanta a wani wuri wani sahabi ya yi wani laifi karka kuskura ka aibanta shi da wannan laifi Allah ta'ala baya kyalewa yana gafarta musu yana musu afuwa saboda me saboda rike addinin da suka yi da taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada wannan addini shikenan wannan bawan Allah an yafe masa magana ta kare to ana nan sai abin nan sai suka ce to sai suka ce yanzu za su mika wuya sai suka fito daga garin su suka mika manzala ta sama wuya ya musu hukunci yanda yake so shikenan ana suna fitowa manzala sama yasa aka kama manya manyan su aka zo aka daure su wanda sun kai 600 zuwa 700 wato manya manyan balagaggun kenan sai kuma yaran da matan su kuma aka aje su a gefe a matsayin waɗanda aka ribata a wajen yaƙi da yara ƙanana da mata dama ba a kashe su a wajen yaƙi shi yasa duk mai jihadin da wai dai zai kashe yara da mata da kowa da kowa wannan ba jihadi yake ba ya fahimci menene jihadi ba ka yi wa ka sake bumabumai a kan muta wallahi ko kafurai ne ka kashe matansu da 'ya'yansu ba su ji ba su gani ba wannan ba jihadi ba ne ballantana kuma musulmi sau da haka manzon Allah ta yi ware mata ya ware kuma wato ainihin yara waɗanda ba su balaga ba sai ausu wato yan uwansu waɗannan mutanen banu ƙuraiza daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullahi waɗannan yan uwanmu ne ka kyautata musu, mun san hukuncin da za ka musu hukunci ne mai daɗi wanda zai mana daɗi. Sai manzala sama ya ce ala tarbauna an yahkuma fihim rajulun minkum, ba za ku so wani mutum daga cikinku ya zama shi ne zai musu hukunci ba? Suka ce sun yadda. Sai ce to zalika ila Sa'd ibn Mu'az, yace to za mu bar wa Sa'd ibn Mu'az, dama shi ma halifansu ne, wato akwai abunan abokantaka da suka kulla da shi, yace za'ir shi zai musu hukunci. Shi kenan, shi kuma Sa'd ibn Mu'az mun faɗa an masa rauni a yaƙin Ahzab, kuma ya roƙi Allah ta'ala kar Allah ya ɗauki ransa har sai ya ga wani hukunci za a yi wa Banu Qurayza. Sai aka ce a tafi Madina, shi bai zo yaƙin ba saboda rauni, sai yana zub da jini, bai zo yaƙin ba. Shikenan aka ce a je a taho da shi, aka je aka tsora shi akan jaki, aka kama hanya aka kawo shi. Da aka zo garin Banu Qurayza, kafin a ƙarisa su Ausu, ƴan ƙabilansu suna taransa, suna cewa mun san dai hukuncin da za ka yi musu hukunci ne mai kyau, Manzon Allah ya tsora ka ya baka wannan hukuncin don ka yi hukunci ne da zai faranta mana rai. Ba a ba su amsa, wannan ya zo ya ɗanyi lallaɓinsa, ba a ba su amsa. Da suka yawaita, sai ya ce laƙar ana lisadin Allah ya akuza hufin lahi laumatula'i, ya ce kai yanzu lokaci ya yi da Sa'd ibn Mu'az zargin mai zargi da zai kama shi ba. Zargin mai zargi, wato ba zai ji tsoron zargin mai zargi wajen yin hukunci na gaskiya ba. Yana faɗa haka ko wasu daga cikinsu suka koma Madina, suka je suna ba da labarin mutuwar ‘yan uwansu, kawai sun san za a gama da wannan mutane ne. Sai suka koma Madina suka ce a wannan mutane muka an halaka su an gama, ga abin da Sa'd ya ce. Shikenan sai kinkari manzala ta sama, kafin ya zo wajen manzala ta sama, manzala ta sama sai ya ce wa sahabbansa qumu ila sayyidikum, ku tashi ku tarbi shugabanku, ku tashi zuwa ga shugabanku. Sai aka tashi aka taro shi, aka zo aka ɗaga shi aka sauke shi akan jaki, daga kan jakinsa. To kafin wannan qumu ila sayyidikum, ku tashi ku tari shugabanku, wannan shine dalilin da yake nuna cewa idan baƙo ya zo, sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba, ya kamata ka tashi ka tare shi, ka tashi ka tare shi, ka karrama shi ne, ballantana kuma a ce shugabanka ne. To shin wannan hadisin zai fassara mana hadisin da manzala sa yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, hadisin Abu Dawud da Ahmad, hadisi ne ingantacce. Wanda yake son mutane su tsaya masa, to ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama. To wannan hadisin malamai sun masa fassara daban-daban, kuma sun hada shi da wancan hadisin. Mutumin da yake son mutane su tsaya masa, me ake nufi? Wani suka ce su tsaya masa kamar yadda ake tsayawa sarakunan Farisa da Rum, wannan haramun ne. Suka ce haramun ne irin wannan tsayawa. Wani suka ce abinda ake nufi mutumin da in ya zo za a tashi a tsaya masa, za a tashi a tsaya masa, to za a tashi a tsaya masa. Wani suka ce haramun ne, wani suka ce a makaruhi ne, saboda akwai hadisin qumu ila sayyidikum, an ce a tashi a tsayawa Sa'd, ma'ana a tarbe shi a tsaye. Sai suka ce to ba zai zama haramun ba. To wani suka ce a'a, wannan maganan fa ba ana magana wa wanda suke tsayuwan ba ne, su ba su da matsala masu tsayuwa, ana magana wa wanda ake tsayawan ne. Don an ce man ahabba an yatamassala lahu rijalun qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda yake son a tsaya masa din to ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama. A sai abun ya danganta da shi wanda ake tsayawan meye a zuciyarsa. Idan yana son a tsaya masa, kuma haka din zai sa masa girman kai da alfahari, to haramun ne a tsaya masa. Wasu kuma suka ce a'a, makaruhi ne a tsaya masa, idan har yana son wannan abun. To inda zai ja masa girman kai da alfahari, ya kamata ya zama haramun, don girman kai haramun ne, yana hana shiga aljanna ma. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, saboda haka aljanna ba ta mai girman kai bane. Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, in kana da girman kai kwana zarra ba za ka shiga aljanna ba. Suka ce in dai zai haifar maka da girman kai, kuma kana son a maka abun zai haifar maka da girman kai, wannan haramun ne. In ko kana so ba zai haifar maka da girman kai ba, suka ce makaruhi ne. So wasu malamai suka ce idan mutum kuma baya so, shi bai damu ba ko a tsiyamar ko ba a tsiya masa ba wannan ya halatta tsiya masa ya halatta tsiya masa ko ka tsiya ko kar ka tsiya shi duk ɗaya ne a wurin sa in ya zo wuri wani suka ce a idan har baya son a tsiya masa bai damu ba zai sa masa girman kai ba kuma shugaba ne ko malami mustahabbi ne ma a tsiya masa wato an san an ganshi a tashi a tsaya idan malami ne ko kuma wato ainihin shugaba in malami ne ko shugaba saboda wancan hadisin qumu ila ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanni zuwa ga shugabanku to malamai sun tattauna da yawa akan wannan hadisi to amma akwai inda zai zama ba matsala akwai inda za a wuce gona da ile idan shi shugaban ko shi bakon lokacin ya zo sai aka tashi aka tsaya don a tarbe shi babu wani matsala kamar a zo a yi taro sai shugaban ƙasa zo a miƙe in ya zauna a zauna kaga bakonka ne ya yi ka tarbe shi ne mai matsala a wannan ko wani gwamna ko makamancin wannan ko wani malami ko makamancin wannan matuƙar da zai sa masa girman kaiwa in ya sa masa kuma wannan ya rage nasa ku da kuka tsaya masa ko kun tarbe shi ne a matsayin bakonku kuma a matsayin kun girmama shi amma idan ya zamana duk lokacin da malamin misali malami ya shigo ko wani shugaba falonsa kun tashi kun gaishe shi kun zauna a matsayin ku da baki in ya sake tashi ma ku miƙe in ya sake shigowa ku miƙe abin nan ku sake miƙewa ya zauna ku zauna wannan zai sa masa wani abu wannan bai kamata a ce a yi shi ba ina fatan kun fahimci misali ni ne a falona na shigo ga baki na zo na samu ina zuwa ya kamata su tashi sai mu haɗa hannu mu gaisa shikenan bayan an zauna bari in kawo muku ruwan sha ina sake kawo ruwan ma kun sake miƙewa na zawo bari in ɗauko wani abinci bari ina zuwa na sake dawowa kun sake miƙewa in sake fita inda ku miƙe wannan an wuce gona da iri ko kuma a zo a tsaya a kanka ana tsaye a kanka din ana tsaye har a gama abin da ake yi to irin wannan shine wanda malamai suke cewa baya halatta saboda me saboda zai haifar maka da girman kai zaka ji kanka wani abu amma an tsaya a matsayinka na bako aka tashi aka tare ka ko matsayinka na babban mutum ka zo wuri aka miƙe aka tarbe ka ko matsayinka na babba kayi baki suka zo ka fito daga gidanka suka tashi kuka gaisa a tsaye wannan duk ba matsala a ciki wannan darajawa ne ba a haifar da wani abu na girman kai sai dai in dawa mutumin yana da girman kai amma abin ya yi tsanani a yi shi a sake a lokaci guda to wannan kam ko shakka babu zai iya haifar da girman kai to Sa'ad bin Mu'az manzon Allah yake a tashi a tare shi wannan yana mana muhimmancin tarban bako bako ya zo daga wurinka musamman a ce babban bako kai kana zaune kawai akan kujeranka har ya shigo har ya zauna kaga shi ma bai ji daɗi ba zai ce baka karrama shi ba baka daraja shi ba to da yazo sai suka kama ce masa su wasu daga cikin sahabbai kabilan Aus cewa manzala ta sama ka ya baka kai musu hukunci ne kuma duk hukuncin da kai yayi kuma muna fatan ka musu hukunci mai kyau sai ya ce hukuncin da dun nayi hukuncin ya zartu a hukumi fihi nafizun hukuncin da nayi duk ya zartu sai suka ce eh amma manzala ta bai ce komai ba sai ya kalli manzala ta sama ya ce ya rasulullahi hukuncin da na musu hukuncin yayi zai zartu manzala ta sama ya ce eh sai ya ce to shikenan ni hukuncin da zan musu shine manya-manyan su balagaggun su a kakkashe su gaba daya da mata da yara kuma a kama su a matsayin ribatattun yaki su zama bayi ya ce haka ne shi hukuncinsa yana faɗan wannan sai manzala ta sama ya ce laqad hakamta fihim bi hukumin lahi min fawqi sab'i samawat ya ce Sa'ad kayi musu irin hukuncin da Allah ya musu daga saman samman bakwai dama haka manzala bai san hukuncin su bane ya sani amma dan mai dan uwansa ya musu hukunci shikenan yana faɗa ya ce wannan shine irin hukuncin da Allah ya musu a saman samman bakwai hukuncin ka ya dace da nasu kuma Allah ya biya masa buƙatar su cewa kar ya mutu har sai ne an musu irin wannan hukuncin sai aka ce ma to gashi kai musu ma da kanka kawai shikenan dama an ware mata daban da yara manyan kuma an riga an daure su manzala ta sama ya sa aka haƙa gululu ƙaton rami a bakin masallaci a Madina aka ɗauko su da ɗaya bayan ɗaya suna nan an tara su a wani gida Baitu Bintul Haris an tara su sai a ɗauki wannan a je a ɗaga shi a buga wuyansa a jikin rami sai a tura shi cikin rami sai an karya masa wuya sai a tura shi haka aka dingayi to amma ba a gaban sauran ba ne duk wanda aka ɗauka aka yi ciki da shi ba za a ga mai aka yi da shi ba sai wani ya tambayi shugaban nasu Ka'ab bin Asad, yace ni kam wayannan mutanen da ake tafiya da su ya ake da su ne, sai ce kai kuma yasa ba ku da hankali ne a ko ina, ba ka ganin duk wanda ya tafi ba dawowa ne? Wanda ya tafi ba dawowa ka tambayi ya ce, sai ce wallahi wal qatl kisa ne ai, duk wanda ya tafi dawowa ka tambaya wani ake da su. Ai daure su ya kamata a haɗa zuri ɗaya ba kila a daure su. To haka aka dinga musu duk wani baligi sanda aka buji wuyansa da wannan ramin aka tura shi aka kashe shi. Sanda suka ƙare balagaggun gaba ɗaya. Idan ana shakkan mutum baligi ne ko ba baligi ba, sai a duba maransa. Idan ta fitar da gashi to ya balaga, shi ma ya shiga layin wanda za a kashe. Idan maransa babu gashi to bai balaga ba, sai a sashi cikin yara. A ɗaya ce ƙurarri yace yana daga cikin wanda aka yi shakkan ko ya balaga ko bai balaga ba, sai aka duba maransa. Da aka duba sai Allah ya taimake shi ba a samu gashi ba. Shikenan sai aka kyale shi. Ko lokacin bai musulunta ba, daga baya musulunta wa hasuna islamuhu. Musulunci sai kyau. To wannan shi yake nuna mana daga cikin alamomin balaga akwai naftul ana, wato fitowar gashin gaba. In ya mutum ya fara gashin gaba to ya balaga kawai, ko da bai taɓa mafarki ba, ko bai kai shekara 15 ba. Sannan abunan mai bi masa shi ne mafarki. Ko yake ba bi masa yake ba, ko ne daga cikin sai fara bayyana ko mafarkin ko fitan gashin gaban. Sai da manzon ya ce rufi alqalamu an salasati, an dauke alqalami daga mutum uku daga cike ce wa an sabi hatta ya kalima, yaro ba a kama shi da laifi har sai ya yi mafarki. A cikin yin mafarki ya zama mai baligi, ya zama baligi. Sai da haka mafarki, yaro ya mafarki yana saduwa da mace fidda mani, alaman ya balaga ne. Wannan ita ce alama ta biyu. Alama ta uku, idan mace ce shi ne haila ko bayyanan ciki na hudu, wato ita mace bayan gashin gaba ya fito a gabanta alama ne. In ba a samu wannan ba, akwai mafarki. In ta yi shi ma alaman ta balaga. In babu wannan shi ne ta yi haila. Da zaran ta yi haila alaman ta balaga ne. In babu wannan aka aurar da ita ba ta taɓa mafarki ba, ba gashin gaba, ba ta taɓa yin haila ba, kawai sai ciki ya bayyana, to alaman ta yi ta balaga kenan. To idan aka rasa wa'innan to nan ne za a tafi shekaru. Shekarun kuma 15 ne. Shekara 15 shi ne saboda hadisin Abdullahi bin Umar da za a je yaƙin Uhudu, manzansu ya tsaya ya tantance yara ya maida su. Daga ciki yana daga cikin wanda aka maida shi a lokacin shekaransa 14. Yake manzansu ya ce koma Madina, sai ce walam yarani balagtu, bai gana balaga ba. Da aka zo yaƙin Ahzab lokacin ya kai shekara 15. Manzon Allah sai yace to kaje, sai tura shi yaki yace a lokacin ya gana balaga. A sai shekara 15 ne balaga. Ko namiji ko mace idan ba a samu ɗaya daga cikin alamunta da na faɗa, guda biyu ga namiji ba guda huɗu ga wato ainihin mace ba, wanda suka ce shekara 18 ko 17, wannan babu dalili a kansa. Ne Ibnu Ashir yana cewa wa kullu taklifin bi shart al-aqli ma'al bulugi bi damin aw hamli aw bi mani aw bi inbati shahr aw bi 18 hawlan zahar. Duk taklifin an ce wajibi kai abu, to sai an samu ne, sai an samu mani ya fito maka kayi mafarki kenan, ko gashin gaba ya fito maka, in mace ne ko haila ko bayyanan ciki, ko kuma shekara 18, shekara 15 ne ba 17 ba, da nassin hadisi ingantacce na Abdullahi bin Umar. To dukka dai waɗanda aka tabbatar da balagansu gaba ɗayansu sanda aka wato ainihin kashe su, so kuma waɗannan da matansu da abin nan ɗinsu aka ribato su. Wanda Safiyatu bintu Huyay tana daga ciki, wanda an ce ta fito cikin rabon abin Hassan bin Sabit, sai sahabbai suka ga ya kamata wannan a ce ta shiga cikin rabon manzon Allah ne sasama. Manzon Allah sasama aka ba shi ita sai in ta yi aure ta, a taqaha wa jala itqaha sadaqaha, sai sa in ta tai shine sadakinta, ita ce Safiyatu bintu Huyay. So da haka ita tana daga cikin Bani Qurayza, so da babbar mace ce, tana da matsayi, sai aka ce manzon Allah sasama ne ya kamata a barwa ita, saboda haka sai ya aure ta. Shi yasa wata ran da kishin wato Ummu Salama ya motsa ranan kwanan Ummu Salama, sai manzon Allah sai ya manta ya shiga wajen Safiyatu bintu Huyay a bisa kuskure. Ummu Salama dama ta da kishin, manzon Allah ya mata addu'a, Allah ya dauke mata kishin. Daga cikin abun da ta faɗa ta ce yanzu ranan kwanan nawa za ka je ɗakin ƙirbai hude, za ka je ka zauna, wanda ana aka kashe babanta Huyay bin Akhdal, bibin Akhdar, so da haka an kashe babanta wannan. To wannan abu kuskure ne sai manzala ya nuna bacin ransa daga baya ta bada hakuri tace manzala sama ya nema mata gafara akan wannan abun da ta faɗa. Gashi gaskiya ta faɗa irbe yahudin ne amma ya kamata a gaya masa. To karka aibanta mutum da wata kabilansa ko wani wasu iyayensa ko wanda kila kafirai ne ko wani abu, wannan kuskure ne a musulunci. Ba za ka aibanta mutum da abun da ba laifinsa ba ne, don ba shi ya zaba a kansa ya zo ta wannan kabilan ko ta wannan jama'an ko ba shi ya zaba a kansa iyaye ba, kuskure ne a yi haka. To manzala ta sama ya nema mata gafara. To da aka yi da aka gama wannan shi Sa'd ibn Mu'az an riga an gama hukunci, yanzu an ci Banu Qurayza da yaƙi kenan. Ai ya wuce ma an ci su da yaƙi, an halaka su da yaƙi kenan go, domin duk an kashe su gaba ɗayansu, su 600 zuwa 700, kuma su ne suka yi munafurcin da har kafirai suka shiga garin Madina a lokacin yaƙin Ahzab kamar yadda muka ba da kissa. To bayan an gama wannan sai aka dawo, da aka dawo shi Sa'd ibn Mu'az sai ciwonsa kawai ya balle da me da jini. Jini yana zuba har yana gangarawa cikin masallaci, yana samun shimfiɗan wasu. Menene wannan? Sai a duba za a sai jini Sa'd ibn Mu'az ne. Shikenan daga nan Allah sai ya ɗauki ransa. Kaga Allah ya biya masa bukatansa. Ya Allah karka ɗauki raina, sai na gami wani hukunci za a yi wa wato wani Banu Qurayza, kuma shi musu hukuncin da kansa. To wannan bawan Allah hadisi ya inganta a cikin Sahih Bukhari da Muslim. Manzala sama ya ce ihtazza al-arshu ko ihtazza arshur rahmani li mauti Sa'd ibn Mu'az. Al-arshin Allah ya girgiza da sababin mutuwan Sa'd ibn Mu'az. A sai mutuwansa ba karamin abu bane. Al-arshin Allah ya girgiza. Wani irin girgiza yayi? Wallahi ba mu sani ba. Wani daga cikin abubuwan da zaka sallama ka yadda ko baka isa ka kwatanta ya suka yi ba. Amma dai ya inganta, kuma hadisin Bukhari da Muslim ne. Al-arshin Allah ya girgiza da sababin mutuwan Sa'd ibn Mu'az, kuma duk a cikin sahabbai ba wanda aka faɗi haka. Da ya rasu aka yi masa sallah aka ɗauke shi za a je a binne shi, sai munafukai suka ji gawansa ba nauyi suka ce ma a khaffa hadhihi janaza, mamakin rashin nauyin wannan gawan. Sai manzo Allah ya ji su ya ce wal mala'ikatu tahmiluhu, mala'iku ne suke ɗauke da shi. Innal mala'ikata tahmiluhu, mala'iku ne suke ɗauke da shi. Ka ga matsayin Sa'd ibn Mu'az ya kai inda ya kai. Shi yasa hukuncin da ya sai ya dace da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. So kuma da aka bincika cikin dukiyarsu su Banu Qurayza, sai aka samu a sai dama sun tara makamai don su halakar da musulmi. An samu takobi 1,500, mashi 2,000, garkuwa 500. Wannan duk sun tanade su saboda me? Su afka wa manzon Allah ta sama da shi da jama'arsa, tunda suna kusa da garin Madina. To kaga a sai kakkashe sunan shine me? Shine dace da su. Kuma yace a raba ainihin ganimansu, dukiyansu aka zo aka raba wato ainihin ganimansu. To da wannan ne aka gama da wayannan Yahudawan da kuma wato ainihin sharrinsu, musulunci kuma ya ci galba a wato ainihin kansu, wanda akwai dama kabilu ne guda biyu, Banu Qurayza da Banu Nadir. Su Banu Nadir koransu aka yi daga Madina ma gaba ɗaya, aka ce su kwashe su bar kusa da garin Madina gaba ɗaya, suka tattara suka bari. Wanda kuma manzon Allah ya rasu akwai Yahudawa a Khaibar da wasu wurare, shi ma ya ba da wasici idan ya mutu a fitar da su daga Jaziratul Arab gaba ɗaya. Ya ce ukhrijul yahuda wan nasara min Jaziratul Arab, ku fitar da su. Kuma a zamanin Sayyidina Umar aka kore su gaba ɗaya, suka bar tsibirin Larabawa, zama Khaibar ma babu wani mai yahudi, duk aka bar da su kasashen Sham. Sai zamana Madina da kewayenta gaba ɗaya babu wani bai yahudi ko guda ɗaya. Saboda haka musulunci ya ci galba a kansu gaba ɗaya, kuma ya ci galba a kan kafirai har ta zama daula Madina daular musulunci, wanda wasu kafirai ba sa makwataka da wato ainihin wannan daula ne. Wannan takaitaccen shi ne wannan yaƙin babban darasin da ke cikinsa, shi ne yadda sahabban manzo Allah ta sama suka yi gwagwarmaya wajen tabbatar da wato wannan addini, da yadda addini ya kafu, da yadda mu kusan muna cin bilis ne, an riga an gama wahalar muka zo muka shiga. Ibada ake bukata mu yi, mu tabbata abinda aka yi yaƙi aka tabbatar da shi din nan, wanda wannan kuma shi ne yake gagaran mu. To da haka sai mu ji tsoron Allah, mu tsaya da ibada, duk wahalar da za mu sha akan ibada da da'a da sabawa, wato da ainihin sabawa son zuciya da nisantar sabon Allah, wahalarsa bai kai ribin abinda manzo Allah ta sama ya sha na wahala ba da shi da sahabbansa. Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Kafin mu rufe, a tare da mu akwai babban bako, shine Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban jama'atu zatul bid'a wal iqamati sunna na ƙasa gaba ɗaya, kuma insha Allah za mu ba shi lokaci ya cikata mana sauran lokacinmu da ya rage da izinin Allah da fadakarwa da zai ko ta nasiha ko taliki akan abin da muka fada falyatafaddal mashkuran wa ma'jura
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka majalisin babban malami kuma ɗaya daga cikin jagorori a wannan jiha ko ma ince a ƙasa baki ɗaya shine Malam Abubakar Mukhtar ina addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi babu shakka wannan wa'azi ko wannan fadakarwa ko wannan majalisi mai albarka ba za mu gushe ba muna addu'a ga ɗaliban majalisin saboda irin bada haɗa kai haɗin kai da ake wa shi babban malami duk yadda yake da wannan karatun idan bai samu goyon baya na karantarwa ba sai ya zama karatunsa shi kadai zai amfane shi amma goyon bayan da kuke yi ku kanku kun cancanci a muku addu'a da fatan alkhairi العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس da malami da wanda ake karantarwa suna tarayya ne wurin lada shi yasa idan malami ya tsaya yayi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yayi aiki yayi koyi da irin abin da ya karanta sai ya samu commission Allah ya sauke Allah ya kare shi yasa in malami ya shiga wuta Allah ka tsare mu yan wuta suka yi mamaki kuma su kewaye shi cewa ne ya kawo ka inda muke don ba a tsammanin sa wurin Allah ka saba mu bane alaysa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ke wa'azi ba ka hana ka zai ce eh sai in ce ku yi ni ko sai in zaga in aikata abinda na hana ku kenan abinda malam zai karantar shi ma sai yayi aiki da shi ko abin da ake karantar da ku kuma sai kun yi aiki da shi sannan mu haɗu mu samu ladan Allah ka ba mu ladan baki daya wannan darasi mai muhimmanci da muka saurara Banu Qurayza ku duba ku ga darajar da Allah madaukakin sarki wa Sa'ad ibn Mu'az sahabi ne na manzon Allah tsirara amincin Allah su tabbata gare shi wanda ya dace da hukuncin da Allah madaukakin sarki yake so a yi ya dace da hukuncin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake so a yi saboda a sai kenan Allah madaukakin sarki yakan dubi zukatan bayin Allah sannan ya sanya musu kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da dacewa da hukuncin da Allah yake so shi yasa bayan wannan hukunci Sa'ad ibn Mu'az kamar yadda malam yayi mana bayani ranan mutuwarsa ranan barin duniyarsa sai da al'arshin Allah ya girgiza mala'ikun da suka sauko aka yi sallan jana'iza tare da su mala'iku 70 an ga manzon Allah yana sauri yana sauri aka ce ya rasulullah me yasa kake sauri yace ina sauri ne don in je wurin wankan gawan Sa'adu kada mala'iku su riga mu manzo Allah yana tafiya a makabarta sai ga manzo Allah na girgire daga kafar sai koma shi saboda mala'iku sun cika makabartan inda zan sa kafa ma sai na duba ba ma wannan ba bayan da aka binne Sa'adu sai ga manzo Allah yayi tagumi hankalinsa ya tashi aka ce ya rasulullah me ya tarma da hankali yace mutuwan Sa'adu ya tarma min da hankali da wani dan adam zai tsira a wurin Allah gabarin wannan wuri kabari da babu wanda zai tsira kamar Sa'adu amma yanzu gashi nan kabari ya soma matsa shi saboda haka duk wanda yake so ya tsira gabarin ainihin wato fitina na kabari to ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa Allah da'a babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya ba shi tsira Allah ka tsira da mu saboda haka ya ku bayin Allah wannan daraja da wannan kima na Sa'ad ibn Mu'az da sauran sahabbai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya nuna kaunarsu ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, kuma ya nuna hidimarsu da tsayawarsu da dagewarsu kan wannan addini. Kamar da mallam ya faɗi dazu, sai da Allah ya dubi zukatan mutane duk duniya ya ga zuciyar da tafi tsarki ita ce zuciyar manzon Allah, Allah ya zaɓe shi. Sannan ya dubi zukatan sabai ya ga su suka dace su rayu tare da manzon Allah, ba don su ba da ba mu gane wannan addini ba. Duk da kake addini in baka yi irin nasu ba da saura, kuma kaunar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ba kawai a baki ba ne, a gani a ƙasa. Kun ga a farkon bude karatun mallam ya karanta mana hadisin da manzon Allah ya gaya wa sahabbai, man kana sami'an muti'an, duk wanda ya kasance mai sauraro mai da'a, fala yusalli annal asr illa fi bani qurayza, kada yayi sallah sai a ina, sai a bani qurayza. Shin mun ga wannan aikin a aikace ko ba aikace ba? Ba kawai manzo Allah ya fara musu ba, sai da suka aikata. Duk da bambancin fahimtar su, wani suna so su je su tabbatar da la'asar din ta same su a ainihin wato bani qurayza, wasu ko su suka lura lokacin sallar na iya fita, amma duk da haka sai da suka kai wannan umarni na manzon Allah. To soyayya na manzon Allah, kaunar manzon Allah ba kawai a baki ba, da an ce manzon Allah ya ce to ka aikata, hakikanin aikatawa shi ne soyayya ga manzon Allah. Shi yasa sayyidina Umar suna tafiya tare da manzon Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rike da hannun sayyidina Umar, sayyidina Umar da ya ji dadi sai ce, ya rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, ya manzon Allah, duk duniya ba wanda nake so, na fi son ka akan kowa a duniya sai dai raina kawai. Sai manzon Allah ya ce, to ai an yi ba ai ba ya Umar, in dai ka ji zaman cewa duk duniya ka fi so na da kowa amma ban da ranka, har yanzu imanin ka bai cika ba. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi, ɗayan ku imaninsa bai cika sai ya fi so na akan rayuwarsa, sai ya zaɓi manzon Allah akan rayuwarsa. Sai na Umar da ya juya ya ce, ya rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, ya manzon Allah, to wallahi yanzu kan na fi son ka akan rayuwata. Sai manzon Allah ya ce, al'ana ya Umar, yanzu ne imanin ya shiga zuciyarka. Kenan kaga kaunar manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi a gani zahiri. Ga sahabban nan an yi yaƙin gololo, yaƙin ahzab, battle of beach in ji Bature, wannan yaƙi sai da aka yi wata guda, ana cikin tashin hankali, ana cikin bala'i, ga iska, ga sanyi, ga tashin hankali, amma sahabban nan suna tare da manzon Allah da yunwa, har sai da manzon Allah ya sanya dutse a cikin cikinsa, kowa na cikin tashin hankali. Bayan da iska ya kada aka samu tashin hankali, Huzaifatu ɗan Yaman, na san mallam ya karanta muku a ainihin wato Ahzab, ku tuna abin da ya faru. Daga cikin yara matasa da suka rayu da Huzaifa suka kewaye shi, su ba su ga annabi ba, suka ce, ya Huzaifa, shin kun zauna da manzon Allah? Yaya annabi yake? Ka, ai da mun rayu tare da manzon Allah, da ko inda manzon Allah zai taka a ƙasa ba za mu bari ba, ɗaukar su za mu dinga yi a wuya, saboda ƙaunarmu da manzon Allah, hamasarmu da sonmu. Ya ce, haka muka ga annabi ƙuru-ƙuru. Ya ce, bari in gaya muku, duk da irin wannan ƙaura da muke wa manzon Allah, har yanzu mu 'yan adam ne, wani lokaci sai mun gaza, wani lokaci sai mun kasa, ku bi abin a hankali. Amma soyayyar manzon Allah shi ne ka ba da total submission and surrender, ka miƙa wuya, ka yadda komai na iya samun ka don kare manzon Allah. Huzaifa ya ce, na tuna da lokacin yaƙin gololo, manzon Allah ya tashi ya yi sallah, ana iska, ga sanyi, manzon Allah ya tashi, sai ce, cikin ku sabai wa zai je ya leƙo mana me yake faruwa ya kawo mana labari? Kowa ya shiru, tsoro ya kai wuya, an shiga tashin hankali, an shiga bala'i, ba wanda ya amsa wa manzon Allah. Can manzon Allah ya sake jurawa, ya tashi ya yi sallah, ya yi nafila, ya roƙi Allah, ya ce, ya ku jama'a, ya ku sahabbai wa zai fita ya leko mana halin da waɗannan kafirai suke ciki ya fato mana ansa ya kawo mana in ya dawo farahul janna Allah zai ba shi aljanna yace duk da haka wallahi duk mu tsorata ba wanda yake motsi annabi ya sake juyawa duk wanda baka tsammani yana wurin Huzaifa na ba waɗannan ƴan matasa labari yace inna Allah Allah kare faɗo a kaina sai annabi sai ya juya yace ina kake ya Huzaifa yace shikenan ka same ni na gaba yace tashi ka je ka leko mana kuma in ka leko ka dawo ka bani labari yace alhamdulillah tunda annabi yace ka je ka leko ka dawo ka gaya min na san ba mutuwa zan yi ba shi yasa lokacin da yaje ya shiga wurin su Abu Sufyan da sauransu yana shiga iska ya buga tashin hankali ya faru Abu Sufyan ya ce dukkan alama a cikin taronmu nan akwai wasu baki akwai wasu ƴan leƙin asiri akwai CID ina son kowa ya gane na kusa da shi Huzaifa da yake Allah ya bashi fikira kafin a ce komai ya komo na kusa da shi yake kai wane ne to tunda ya tambaya kai wane ne kai ga ba za ka bi shi waye ba yace to da haka na tsira sannan ya dawo ya kawo manzon Allah labari saboda haka sukan samu tsorata sukan samu damuwa amma damuwar su kare manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da haka yau da aka ce kai kaunarka da manzon Allah kawai so ɗaya zaka tura da shi a shekara ina kauna so ɗaya ka to mu dai masoya annabi masu kaunar manzon Allah duk rana tunawa da shi muke duk sallah sai mun tuna da manzon Allah da an yi kiran sallah ladan yana gama kiran sallah kana cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma kafin kai sai kai wa annabi salati kuma ka karanta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma kafin a tsaya da sallah da kai addu'a manzon Allah yace nayi alƙawari a gaban Allah ran tashin kiyama ceton ka ya halatta a lokacin kauna ce ta manzon Allah fadi ne na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi saboda haka kullum muke tunawa da manzon Allah an haifi manzon Allah ran litinin yana yi wata azumin ran litinin an tambaye shi me yasa yace ina tunawa da ranar haihuwata in kana son annabi mu ga duk litinin kana azumi sai mu ce masoyin annabi kake amma so daya a shekara kawai wasu malamai sun lallaba suna jira in aka gama maulidin annabi su tsosani haske daga hasken manzon Allah a sauko kuma wali shi ma a mishi nashi daga nan kuma malamin garin ku shi ma a mishi nashi kuma ai ta karban kuɗi ai an ce wai kuɗin da aka tara ranar maulidi ya fi albarka shi yasa masu kuɗi suke kawo kuɗi yake tara kuɗaɗen su ana sawa a juyin shehinai Allah ya sa dai su gane da za ka ɗauki dukiyanka ka karantar ka zuba shi hanyar Allah da ka zauna lafiya sabon manzon Allah sun yi yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai gushe ba sai da rika yi wasu albishir da aljanna annabi ya ce Abubakar fil janna kowa ya san me sayyidina Abubakar yayi irin yadda yayi hidima an yi hijira lokacin da aka umarci manzon Allah da yin hijira yana zuwa gidan manzon Allah da rana Aisha ta ce ba mu saba ganin shi irin wannan lokaci ba da ya shigo bayan an ba shi izini ya shigo sai yake wa manzon Allah ya ce sayyidina Abubakar waɗannan iyalanka su fita sai manzon Allah sai sayyidina Abubakar ce ai ƴaƴanka ne da jama'arka ba sai su fita ba sai yake to hijira Allah ya umarce ni zan yi hijira sai na baka yace ya rasulullah tare da ni za a yi as-sahabata ya rasulullah tare da ni sai na baka don kaunar manzon Allah shi yaje ya haya raqumin da za a hau shi ya dauko dan hayan wanda ya san hanyar Madina annabi bai san hanyar ba wanda yake da map na Madina sai na baka ya da ilimin tarihi ya san nasaban mutane saboda tun lokacin jahiliya yana da irin wannan ilimi wani dan wani jikan wani sai ya ga ma kakaninka guda goma yana da wannan ilimi kuma attajiri ne mai dukiya a gidansa yake cin abinci saboda haka amma duk da haka sai da ya haya wanda zai nuna musu hanyar Madina aka dauko shi suka fita bayan nan daga gidan manzon Allah akwai Asma'u akwai Abdullahi dan sayyidina Abubakar an zo shiga kogo bayan sun zo shiga kogo sayyidina Abubakar ce ya Rasulullah kar ka shiga bari in fara shiga duk abin da ke cikin wurin in na halaka ne ni in fara halaka ya leƙa ya kiliya da wuri sannan ya ce ya Rasulullah wurin lafiya zo ka shiga manzo Allah ya zai shiga ana zaune a lokacin manzo Allah bacci ya kama shi ina filo ina zai kwanta Sayyidina Abubakar ya miƙe kafarsa, manzo Allah ya sanya kansa akan cinyar Sayyidina Abubakar. Ana wannan lokaci malamai suka ce kuna mata tare Sayyidina Abubakar, amma saboda nauyi da girman kafan makun fuskar manzon Allah a kafarsa bai iya dagawa ba. Sai da manzon Allah ya ji hawaye na diga a fuskarsa hawayen Sayyidina Abubakar, sannan ya leka sai ya ga hawaye na fitowa. Shin me ya faru? Shin wani abu ne ya Rasulullahi? Ban san menene ba. Ana dubawa sai ga kunama irin na sahara, wanda in yayi sahara kisa yake. Manzon Allah ya kama wurin ya mishi addu'a, sai ga shi dafin ya tafi. A wannan lokaci in an dauko abinci an kawo wa ainihin wato manzon Allah a cikin kogo, Asma'u za ta kawo. Abdullahi kuma manzon Allah ce je ka cikin Qurayshawa ka ji me suke yi, ka kawo mana labari. Ya zama kamar SSS wanda a cikin nan suna nan, za su kai wa gwamnati hatta karatun da aka yi a yau. In ba su kai ba, gwamnati ma ba ta san abin da suke ba. Yau kuma Malam Abubakar ya faɗa aya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza. Bai ne taba mu ba ko a'a, bai taba kowa ba. Amma dai shugaba Balalau ma ya zo wurin. Eh, na zo wurin. A rubuta. Haka ne. To aikin na da asali. Musulunci ya yarda da shi. Abinci ko abin da muke ce musu kawai su yi don Allah. Su ba da labarin tsakani da Allah. Ku shiga aikin don Allah. Ku ba da kariya. In ya samu labarin, sai ya dawo ya gaya wa manzon Allah duk abin da ake faɗi. Sannan a ɗauko dabbobi a kore shanu su zo su share ƙafan, don kada wani ya gane cewa akwai alama an kawo manzon Allah da Sayyidina Abubakar abinci cikin wannan. Shin wannan baya ƙauran manzon Allah? Me ƙaunar manzon Allah? Haka aka fita a cikin wannan kogon, suna tafiya. An ba da ainihin wato dabbobi, raƙuma, duk wanda ya ga inda Annabi yake ya zo ya kawo labari. Suna cikin wannan kogon Sayyidina Abubakar sai ya ɗaga ido, sai ya ga ga sunan suna neman manzon Allah. Hankalinsa ya tashi ya ce, ya Rasulullah, da ɗayansu zai leƙa ƙasa, wallahi da ya gan mu. Manzon Allah ya ce, me kake zaton mutane biyu da na ukun su shine Allah? Me kake tsammani? La tahzan inna Allaha ma'ana. Kar ka yi baƙin ciki, kar ka ji tsoro, Allah na tare da mu. Allah ya tsira da su. Ana tafiya a wannan hali, Suraka yana cikin wanda ya bi don ya samu ƙwaƙwaf. An juya ana tafiya, manzon Allah na tafiya baya juyawa, bai kallon ko'ina. Sayyidina Abubakar ya juya, tsoronsa kar a kawo manzon Allah hari a halaka Annabi. Ba rayuwarsa yake dubawa ba, rayuwar manzon Allah. Yana juyawa sai ya ga Suraka, ya ce, ya Rasulullah, shi kenan an cin mana, gashi nan ga Surakatu. Manzon Allah ce zai iya komai. Ya juya da dabbarsa, yana ƙoƙarin kawowa, bai wuce taƙi guda ba zai kai manzon Allah. Manzon Allah ya yi addu'a ya ce, Allah ka kare mu daga sharrinsa. Sai ga dokin ta nitse, ya juya yana kuka, yana ihu, ka taimake ni ya Rasulullah. Sannan manzon Allah ya mishi addu'a ya tsira, amma yake, to ka tsaya kuma kai a wannan hanya, duk wanda zai zo ka zama kai ne wakilin manzon Allah, ka kora su. Ya yi alƙawarin cewa bai musulunta ba, amma kuma zai ba manzon Allah kariya. Ƙarshe dai ya musulunta. Saboda haka ya ku ƴan uwa musulmai, ba wa manzon Allah kariya ya zamanto dole. Manzon Allah ya ce, Abubakar fil janna, kai ka san me yasa ya je aljanna. Umar fil janna, ka san me Sayyidina Umar ya yi don ainihin wato hidima na addinin musulunci. Lokacin da ake hijira, kowa na barin gari a ɓoye garin Makka. Sayyidina Umar ya dinga yawo yana cewa, wa yake son uwarsa ta zauna cikin tashin hankali, ƴaƴansa su zamanto marayu. Yau Umar zai bar garin kafirci zai koma garin musulunci. Duk wanda yake so ya fito, ta Malam Kabiru babu ce, one blow. Kun san hidiman da ya yi. Usmanu fil janna, Sayyidina Usmanu ɗan aljanna ne. Kun san me yake dukiyarsa? Kowa ya san yakin Tabuka me ya faru. Ya san me ya faru. Masallacin manzon Allah ana kokarin a fara da Annabi, yace wa zai samu ya fara da masallacin nan? Kan a ce kawo Sayyidina Usmanu ya je ya samu makwabta suna so su saya. Ya zo ya ce, ya Rasulullah, na sai gida kaza da gida kaza a fara da wannan masallaci. In an nemo taimako ya kawo, ba ku manta da ainihin wato wannan bi ruwa ba, ruwan nan na rijiya mai daɗi da ke cikin Madina, wanda bai Yahuda yake ya saya ya mallaka. Manzo Allah ya ce, wa zai saya mana wannan rijiya? Allah ya bashi aljanna. sayyidina Usman ya dauko dukiyarsa yazo ya samu Bayhude. Bayhude yace ba za ka iya saya ba, yace ko da zan saya. Ya tsauka mishi kudi yace ya biya, yace to amma rabi zan sayar maka, yace na yadda. Ya sayar mishi da rabi. Sayyidina Usman ya dawo gaya manzon Allah, rijiyar nan da ake wahala na saya amma rabi. Yau ruwa na sayyidina Umar gobe na Bayhude. Sai Aisha la gari ya ce yau kowa zai sha ruwa, gobe kuma ku sani fa na Bayhude ne, duk wanda ya je sai ya ɗibi na yau da na yaushe da na gobe. Bayhude ya zauna washe gari ya gafa wanda zai zo, sai ya dawo ya ce sayyidina Usman don Allah zo ka ƙarasa saurari, ya ce a'a ramin ya ishe ni. Ƙarshe dai ya sayar kuma an biya shi. Wasu malamai sun ce rijiyar har yanzu yana fidda ruwa. Wannan bawan Allah ya yi wa manzon Allah hidima, ya yi wa addini hidima, ba ku manta da fatuhu Makka ba, ba ku manta da sulhu Hudaybiya ba. Lokacin da aka je sulhu Hudaybiya aka tura shi ya je Makka ya gaya wa mutanen Makka manzon Allah ya zo ne don ya yi umra ba don yaƙi ba. Suka ce tunda kai ne Usmanu ka fara zuwa je ka yi dawafi. Sayyidina Usman ya ce wallahi ba zan yi ba, sai manzon Allah ya zo ya yi. Ana haka kururuwan shi dan ya kawo labari wa manzon Allah da sahabbai, aka rika yadawa a cikin sahabbai cewa an kashe Usmanu. Manzo Allah ya ce tunda an kashe Usmanu mutanen Makka sun nemi yaƙi, kowa ya zo za mu je mu yaƙe su. Manzo Allah ya ce ku zo ku yi mubaya'a, kowa ya zo ana mubaya'a wa manzo Allah. An gama sa hannu wa mubaya'a wa manzo Allah, sai annabi ya ɗauko hannun Usmanu ya ce ga hannun Usmanu shi ma, shi ma ya mubaya'a. Kenan yana da rai. Wanda suka yi wannan mubaya'a sai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da su duk yan aljanna ne. Sayyidina Usman ya yi hidima sai da manzon Allah ya ce ya aikata abin da yake so, ma darra Usman ma sana'a aw ma fa'ala ba'da al-yawm, ya aikata komai yanzu an bashi garanti dan aljanna ne. Usman fil janna, Ali fil janna. Kun san hidiman da Sayyidina Ali yayi, Allah ya bashi aljanna. Sai da manzon Allah ya rinda kirgo su Abu Ubaida fil janna. Kun san Abu Ubaida irin yadda ya fito a wurin ainihin wato yakin Badar, irin yadda aka rika gamsawa da shi. Kun san me ya faru, kun san abin da ya faru tsakaninsa da ainihin wato mahaifinsa. Allah madaukakin sarki ya gwada mana alamar imani. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasula walau kanu har zuwa ƙarshe. Malamai suka ce shine Abu Ubaida fil janna, Talhatu fil janna. Kowa ya san abin da Talha ya ringa yi. Sayyidina Abubakar na cewa in muka tuna da ranar Uhud sai mu ce kulluhu, duk ranar gaba daya rana ne nawa na ainihin wato Talha bin Ubaidullah. Sai da ya kai ingancin Lokibiya yana bada bayansa, yana bada bayansa, sai da bayansa ya zamanto kaman bayan ainihin wato bushiya saboda ainihin wato kibau. Sai da manzon Allah ya ce yanzu waye rage an gudu, ya ce ya Rasulullahi sai ni da kai. In an kawo sara sai ya miƙa hannu, yana miƙa hannu aka sare yatsunsa. Manzo Allah ya ce babu wanda yake yawo dan aljanna ne amma yatsunsa ya riga shiga aljanna sai Talha, Talha ta fil janna. Haka kawai duk Allah ya ringa ba su aljanna. Sun yi aiki. Zubairu fil janna, Sa'idu fil janna, Sa'adu fil janna. Duk manzo Allah sai da ya ringa kirgawa. Saboda haka ya ku yan uwa, wajibi ne mu gane cewa soyayya da ƙaunar manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ba a baki bane kawai. Dole sai mun yi aiki, sai mun nuna ƙauna ga manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Aisha ta ce wata rana wani ya zo wurin manzon Allah, wani mutum ya zo ce ya Rasulullah wallahi duk duniya na fi son ka akan ihayana da rayuwana da matana da kowa. In na koma gida sai in zauna cikin tashin hankali. In na tura da kai ban yi zama lafiya sai na zo majalisan ka, in na yi ido hudu da kai sai in ji na gode Allah. Amma damuwata in na tuna mutuwata, na tuna mutuwarka, na tuna in aka je lahira Allah zai ɗauke ka ya sa ka cikin annabawa da manzanni da shahidai, ina yi maka a gidan aljanna ma in rasa ya Rasulullah. Manzo Allah bai buɗe baki ya ba da amsa ba sai da Allah ya turo mala'ika Jibril. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna irin matsayin wayannan sahabbai. wani ko ya zo wurin manzo Allah ya ce ya rasulullah bata sa'a yace za a tashi alkiyama sai annabi ya ce ma za a adatta li sa'a me kai tanadi don tashin kiyama sai ya ce hubballahi wa rasul na tanadi son Allah da manzonsa sai manzo Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake so ana tsammani yace wallahi fa ma farhina ashad farhan ba'da alislam ba mu yi murna da farin ciki ba bayan musulunci kamar wannan magana na manzon Allah da yace almar'u ma'a man ahabba fa innaka ma'a man ahabbta kana tare da wanda kake so sai ana yace fa ana uhibbu Allah wa rasulahu lima ina son Allah ina son manzon Allah wa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali ina son Abubakar ina son Umar ina son Ali koda ban aikata aiki irin nasu ba amma fa arju an akuna mithla saboda haka sai kenan kaunar manzon Allah son manzon Allah shine ba manzon Allah kariya ba fa ne mai lakka ba ya kamata ta kaita haka saboda haka na san lokaci yayi kuma muna addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah shi mishi albarka wa'annan majalisosi Allah ya kara musu albarka kuma muna alfahari da shi muna kuma jin dadin irin yadda ake karanta da al'umma ina fata za mu ci gaba da aiki da abubuwa da ainihin wato malam ke karanta da mu a dukkan wuraren majalis da yake karatu muna fata Allah shi kara jagora wannan jiha ta mu muna kara addu'a Allah ya kara sa albarka kuma kun san da'awa bayan an tashi kuma an saurari da'awan kuma ku zaman to wakilai ai ta shiga kun ga yan bidiya sun yawa ta ko ina suna nan suna tabbara bidiyo din su kar ku damu da yawan su ku dai ku tsaya akan sunna kuma ku yi kokari kuma duk inda za ku iya da'awan ku isar da sako gurgurdon hali ko da yake da'awa sai da dawa in babu dawa za a shiga dawa kuma za a kama a dawa kuma babu dawowa to ba mu su akai ga haka kenan ayi kokari ayi kokari ya zama to akwai dan sana'a kuma da ake taimakawa ana dan sana'a ana abubuwa to sai ga da'awar ta ƙara yin kyau Allah ya sanya albarka Allah shi mana jagora mallam muna godiya da wannan kokari mataimakin shugaba kuma uba Sheikh Ustaz Sayyid Suleiman da yadda ake bada haɗin kai akan wannan ayyuka da sauran jagorori shugaban majalisar malamai liman muna addu'a duka Allah ya ƙara sanya albarka Allah shi ƙara jagora Allah kuma shi taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Abdullahi Balalo shugaban jama'atu Izaiti Bido ya kamata sunna na ƙasa gaba daya Allah ya saka da alkhairi ai malam yayi lecture ce mai zaman kanta insha Allah kuma dama lokacin da zan shiga na ce minti 30 zan yi zan bashi wato lokaci ya kare da sauran tani amma yana da kila da wuce minti 30 ne so mu a inda muka saba karatun mu yanzu saura mana rabin awa ma mu tashi saboda haka ba lokaci da bai kure ba ko to alhamdulillah amma karatutukan da aka yi suna da yawa kwarai da gaske Allah ya saka malam da alkhairi a bisa jan hankalinmu da ya ta yi kuma muna fatan wa'annan abubuwan da aka faɗa ɗin a yi aiki da su kuma ba mamaki watakila tun da an yi magana a kan sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya je ya ce mun yi maulidi don dama kiran suke jira kawai da kawo to su je su faɗan ba matsala mu dai mun san ba maulidi muka yi ba ko maulidi bid'a ne ne maulidi ma tausayinsa muke ji don da ya fahimci addini ba ne shi ya sa yake yi to in wani ya je ya ce mun yi maulidi ma mu bai dame mu ba tunda ba mun san ba shi muka yi ba saboda haka karatu da wani dama duk ƙarshen wata ana yin sa kuma mun yi shi kuma dama tarihi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shek ya ƙara nuna mana wato muhimmancin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da kuma matsayin sahabbai da irin yadda suke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bada rayuwarsu a wajen wato addini Allah ta'ala ya samu dace akwai tambayoyi aka ce masu muhimmanci to da haka za mu amsa su insha Allah za a kira sallah ne kafin nan ba bari mu kira sallah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya na farko yake cewa shin malam gaskiya ne cewa Sheikh Usman bin Fodi shine ya wallafa littafin qawaidi yake don naga wani qawaidi da ake bugawa yanzu in an sa kala shirku sai a sa Usman bin Fodi a bracket
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah zance na gaskiya qawaidi ba a san waye shi ba a san waye wallafa littafin qawaidi ba shi yasa idan ana bayani littafin malikiya daga ahlari ake farawa ba da kawaidi bane. So wanda ya sa Sheikh Usman bin Fojo kila shi a zatonsa Sheikh Usman ne yayi kawaidi, amma a cikin tattafin Sheikh Usman ko yanzu a ba da tarihin sa fadi da tattafin sa nan ma ba za ka ga kawaidin ba. So da ka wallahu alam wa ya wallafa kawaidi ba musani wa abin da yake cikin sa na daidai yana nan a daidai don ya dace da wasu littafin wanda aka yi na kuskure, kuma kuskure ne domin ya saba wa Qur'ani ko ya saba wa hadisi. Amma inda ake samun kurakurai shine aqidan da aka sa a cikin kawaidin farko da can karshe wajen abin nan rashada, anan ne galibi ake samun matsala. Amma wajen farillan sallah, sunnonin sallah, su farillan wanka, sunnonin wanka, a wa'innan abin da ya shafi kunce-kuncen fiqh babu wani matsala a ciki. Na'am.
Yace malam, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa in ɗayanku zai kwanta bacci da janaba to ya yi alwala kafin ya kwanta, yace shin mijin ne kawai zai yi alwalan ko dai har da matar?
To har da matan, tunda an ce ɗayanku matan ma ta shiga, saboda haka da namiji da matan duk ana son alwala wanda take ta wato ta mai janaba, kuma wannan alwalan alwala ce don ka samu daɗin bacci, ka kore wasu aljani, sannan kuma ainihin ka zama kana da nishaɗi, za ka iya tashi a cikin wato ainihin nishaɗinka. Kuma alwala ce wanda za a rubuta maka lada wanda bacci baya karya ta, kana nan ana rubuta maka ladan sai wata janaban ne ma take karya ta, malamai suka ce za su ilta wudu an laysa yanquduhu illa aljima'u wudu'ul junubi lin-nawmi. In an tambaye ka wace alwala ce, ba abin da ke warware ta sai jima'i, sai ka ce alwalan mai janaba idan zai yi bacci. Wato ta nan da ladan sa sai wani saduwa da iyalin zai warware ta. So wannan da namiji da namace duk suna buƙatar wannan ladan. Na'am.
Yace malam, yace mutum ne yake sana'a, sana'arsa kuma shi ne yin kek. Yace wannan kek ɗin da yake yi yana ɗan barbaɗa wuski a kai don kar ya lalace da wuri. Yace malam, me hukuncin wannan kek ɗin da aka barbaɗa masa wuski, ko kuma yaya hukuncin wannan ma sana'ar tashi?
Me wuski? Kuma da gaske ne haka yake nufi, ko kuma dai isi yake nufi? Ko wani abu da ake wuski? Ta ana ji ba musulmi ba ne a yi. To giya dai haramun ne. To da haka ka garbu ka barbaɗa mata giya, ka ce don ka ta lalace, to kai din ka lalace ko da ita ba ta lalacewa. Kuma duk wanda ka sayarwa ka sayar masa da giya. Don hadisi ya inganta, abun da ma askara kathiruhu fa qalilu haram. Duk abun da mai yawan sa in ka sha zai sa ka maye, to in ka sha ɗan kaɗan ma wanda ba ya sa maye shi ma haramun ne. To da gida wanda kake barbaɗa ba zai sa maye ba, amma yana nan a sunansa giya. So da haka haramun ne. So da haka sai ka zaɓi kai kake son ka lalace, ko kuma ainihin abin nan kek ɗinka. Ba ya halatta wannan, wannan haramun ne, kuma ka ha'inci musulmi don ka sayar musu haka, kuma Allah sai ya kama ka akan wannan. Na'am.
Yace malam, kai bayani kan ta tsayawa wa shugabanni. Yace shin tsayuwan da security ko ƴan agaji suke yi a bayan masu karatu ko tafsiri shin ya halasta?
Da wani yana ga shugaba lan ba an sa tabbaya. Gara kala. To, tunda an ce security ko ƴan agaji, kaga da security in ya tsaya hakila yana maka, yana duba, yana kare ka ne. Zai duba me ne zai zo ya dawo, kaga shi ne matsayin security kenan. Kamar yana gadin ka ne, kada wani abu ya zo ya cutar da kai. Wanda shi ne kuma ake yi wa ainihin shugabanni. Shi kuma dan agaji zai agaza maka ne. In kujeranka za ka faɗi daga kujeranka sai ya ile tallafo maka ita. Ko in dan karamin tsaro ne zai iya yi wata kela, ilimin sa zai iya kaiwa ya maka wallah. Kaga ya tafi haka, ina ganin babu wani iskali. Amma idan tsayuwar ya zama tsayuwa ne kawai na nuna isa da wanda zai ka sa girman kai da alfahari, to yana nan dai haramun din ne kamar yadda wancan tsayuwar yake. To da haka makasudin tsayuwar za a duba me yasa security zai tsaya, ko dan agaji, ko wani dan sanda, ko kuma dai menene yadda ake wa shugabanni ko wasu mutane. Ya danganta me sababin wato ainihin tsayuwar nasu. Wani gidan an bar shi ba security, jama'a kawai za su iya kada shi wajen gaisuwa ko makamancin wannan. Kamar irin malamai limamin Madina, dole aka sa security suna gajin su ba sa sallawa, don da za a bari babu masu gaisuwa kawai za su hana su yin sallah a masallacin kawa. so idan akwai wannan makasudin shikenan, amma in makasudin girman kai ne da nuna isa, to wannan kuma yana nan a matsayin cewa haramun ne kamar yadda muka yi bayani. Na'am.
Wannan kuma yace malam, don Allah a tunatarwa mutane game da noman da ake yi a makabarta na daya, wato na Numan Road, gobe Asabar da Lahadi.
Noma? To ana sanarwa kenan, sharan makabarta ko? Ana gaisar ƴan uwa sharan makabarta na daya. Wace ce ta ɗaya ne? Ta cikin gari, kai ta ce tsohuwa ko? Na bayan gari ne ko? To an ce na bayan gari ne, ba ta cikin gari.
Shi wannan yake cewa malam da Allah yana neman a sanya shi a cikin addu'a, yana da ƴa mace, yana so Allah a tsaya shi addu'a, Allah ya bata miji na gari. Sai kuma wani wanda yake so ƴan uwa su tsaya shi addu'a akan ɗansa ko an sace shi ne, to ana fata Allah ya bayyana shi. Sai kuma masu addu'o'i idi da yawa wanda ba su ambata ba.
To Ubangiji ta Allah ya bayyana ɗan, duk wanda suka aiko addu'o'in su Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Kuma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba ɗaya. Allah ya ƙara fahimtar da mu addini, Allah ya ƙara mana tsoron Allah. Ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani, Allah ya kare mu daga dukkan wani sharri, Allah ya tsare mana imaninmu, Allah ya saka kowa da alkhairi. Shugaba Sheikh Abdullahi Balalo, muna godiya bisa wannan ziyaran da aka kawo da kuma faɗakarwa da aka mana, Allah ya saka da alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.